الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأيضا فلم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف، فلا بد أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه. وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين. ولهذا أمثلة كثيرة يضيق هذا الموضع عن استقصائها، والله سبحانه أعلم. فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن والحديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة، فإنه قد عرف تفسيره. وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم. ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة والزكاة، ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر، ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض ولفظ المعروف في قوله: وعاشروهن بالمعروف.
نعم، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا يقوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسيك سادواء وانا مسلاتي متارك البركة مسلاتي عثمان ابن عفان دكينا غدن قيا أتكين وانا غدين كانوا وانا يمتين ليتنن يومنا 28 دوات الربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايار دريه دا 40 دهدو wanda kuma yake daidai da 24 ga watan 10 miladiya ta 2022. A wannan majalisi na mako mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Furqan bayna al-haqq wal-batlan wallafar Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi. Wannan shine darasin mu na 39 cikin wannan littafi inda malam yake mana magana akan ilimin magabata, inda suka yi ijma'i da kuma inda suka wato inda suka hadu da kuma inda suka saba, inda yake nuna mana cewa duk wani abu da ya shafi ya danganci addini, ya danganci bayanin hukuncen shari'a, babu shakka magabata sun riga sun yi bayanin sa filla filla daki daki. Dukkan wata mas'ala da magabata, in ya ce magabata kamar yadda muka yi bayani a baya, yana nufin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'i, waɗannan al-qurunu thalathatul mufaddala, waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da shaida a kansu cewa su ne mafi alkhairin al'ummu da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a cikin wannan al'umma. To waɗannan duk abinda suka haɗu a kansa, to babu shakka wannan shine gaskiyar. Duk wani abin da ya saba ma wannan abin da sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina suke kai, to wannan abin ƙarya ne, ba gaskiya bane, kuma ba zai taba zama addinin Allah ba. Idan kuma suka yi sabani akan wata mas'ala ta shafi aqida ko ta shafi ibada, wani hukunci daga cikin hukuncen shari'a, to gaskiyar ba ta fita daga cikin maganganunsu. Idan bata tare da wannan to tana tare da wancan saboda ka a cikin dai maganganun su za a lalubo gaskiyar ba a wasu daban ba don haka duk wani ilimi da yazo daga baya to dole ne ya tafi tare da ilimin magabata idan har ana so ya zanto ilimi ne ingantacce karbabbe saboda haka gurgurdan yadda malami maganganun sa suke tafiya tare da magabata gurgurdan yadda dacewarsa take gurgurdan yadda maganganun sa suke sabawa maganganun magabata gurgurdan yadda sabawarsa take ko zamewarsa take saboda haka babu wani ilimi da ake nema mafi falala mafi alkhairi sama da ilimin magabata mun faɗi dalilai waɗanda suke tabbatar da wannan mafi bayyanar dalili kasancewa su ne almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ko kuma waɗanda suka ji daga almajiran annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye da haka duk wani wanda aka ce yayi karatu ne a makarantar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shine malamin sa a addini to babu kuma wani wanda za a zo daga baya a ce a nuna shi a ce yafi wancan dalibin na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda babu wani malamin da ya kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shine malam yake cewa wa aidan hakanan kuma falam yabqa mas'alatu fi ad-din illa wa qad takallama fiha as-salaf babu wata mas'ala da tayi saura a addini face magabata sun yi magana akan ta yace maka a addini saboda wasu abubuwa na rayuwa waɗannan suna sabunta gurgurdan yadda rayuwa take sabunta to haka nan abubuwa suke zuwa sababbi amma dai addinin Allah ɗaya ne inna ad-dina inda Allah al-islam musuluncin da yake zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ake so ya zanto a yau ma ba a san ka zo da wani musulunci naka na daban wanda ya saba wa musuluncin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kansa da shi da sahabbansa to inda al'amari na addini ne inda al'amarin addini ne to babu wata matsala ta addini da magabata ba su ce komai a kanta ba in kuma kaga wani abu ana yayata shi da sunan addini amma kuma babu wani kauli ko guda ɗaya tak na wani daga cikin sahabban annabi ko tabi'i ko atba'u tabi'ina to kakkai wata kai watsi da wannan abun ba addini bane shi yasa Imam Malik yace fa malam yakun dinan hina idin lam yakun dinan in dai abu bai zanto addini ba a lokacin da Allah yake saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce na cike muku addininku na cika muku shi cif ya cika cif haka Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to duk abin da bai zama addini ba a wannan lokacin har aka rufe kofar ƙari a cikin addini to ba zai taba zama addini ba har alkiyama ta tashi shi yasa malamai suke cewa shigo da wani abu a cikin addini da sunan addini daidai yake da ka rage wani abu a addini ka ce ba addini ba ne da wanda zai ƙaro wani abu ya raba shi da addini ya kira shi addini bautar Allah neman kusanci da Allah daidai yake da wanda zai dubi wani abu a addini ya cire shi ya ce wannan ya fita daga addini ba su da bambanci to shi ne anan malam yake cewa babu wata matsala da ta rage a addini face suna da magana a kanta shi yasa duk wani abin da za a bujuro maka da shi da sunan bautar Allah ko neman kusanci da Allah ko neman yardar Allah to ka dora shi akan wannan ma'aunin tuni zaka gano bakin zaran tuni zaka gane ina abin yake ina abin ya dosa abin nan da gasken gaske addini ne ko kuma haka kawai wata cuwa-cuwa ce ta 'yan zamani to shine malam yace fala budda an yakuna lahum qawlun yukhalifu dhalika alqawl falam yabqa mas'alatu fi ad-din illa wa qad takallama fiha as-salaf fala budda an yakuna lahum qawlun yukhalifu dhalika alqawla aw yuwafiquhu don haka babu wata magana da wani zai zo yayi face an samu wata magana daga magabata da ta yi daidai da magana sa ko ta saba masa in dai akan addini zai yi maganar to ko dai yayi magana da ta dace da tasu ko kuma ya zo da magana da ta saba wa tasu ba zai wuce wannan ba yace wa qad basatna fi ghairi hadha al-mawdi'i anna as-sawab fi aqwalihim akthar wa ahsan yace mun yi bayani dalla dalla a wurare daban-daban a littattafan mu inji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa as-sawab abinda yake daidai a maganganun sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'in shi yafi yawa kuma shi yafi kyau wato a dunkule daidai da yake cikin maganganun da take daidai da yake cikin maganganun su yafi yawa akan kuskuren da yake ciki maganganun su su suka fi kyau su suka fi dacewa su suka fi tafiya bisa koyarwar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wa anna khata'ahum akhaff min khata'il muta'akhirin kurakuran su sun fi sauki akan kurakuran waɗanda suka zo daga baya baya saboda haka as-sawab abinda yake daidai a maganganun su su suka fi yawa kuskuren kaɗan ne sabanin waɗanda suka zo daga baya baya kurakuran sun fi yawa akan daidai din su in aka kwatanta su da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'ut tabi'ina wa anna al-muta'akhirin akthar khata'an wa afhash waɗanda suka zo daga baya baya sun fi yawan kurakurai kuma kurakuran su sun fi muni wa hadha fi jami'i ulumiddin wannan a duka ilimin addini ba wani ilimi banda wani ilimi ba a ilimin usuluddin abin da ya danganci aqida abin da ya danganci sanin Allah da manzansa da rukunnan imani da ilimin da ya shafi ibada wato ya shafi fiqh ko ya shafi tafsiri ko ya shafi suluk kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye kowane ilimi da yake dangantaka da addini to maganganun magabata a cikin wannan ilimin ya fi dacewa da daidai kuma ya fi kyau maganganun waɗanda suka zo daga baya an fi samun kuskure a ciki kuma kuskuren ya fi muni yace wa li hadha amsilatun kathiratun yadiqu hadha almawdi'u an istiqsa'iha yace a nan akwai misalai da yawa da yawa wanda wannan mahallin ba zai yiwu a iya kididdige su ba ko a lissafa su abinda zai zo maka a cikin wannan littafi duka a nan gaba za ka ga cewa misalai ne na waɗannan abubuwa don zai tattauna matsaloli da dama musamman matsalolin da suka danganci usuluddin da suluk abinda ya shafi aqida da abinda ya shafi ɗabi'u ko kuma a'malul qulub za ka ga irin yadda maganganun wasu da suka zo daga baya ya cin karo da maganganun magabata wanda wannan misali ne karara akan abin da yanzu yake shimfiɗa ƙa'idoji a kansa saboda haka duk wannan maganganu da Ibn Taymiyyah yake a nan kamar shimfiɗa ce yake akan abin da zai zo ya yi maka fashin baki a nan gaba a nan yana maka shimfiɗa ce don ka fahimci akan wani mizani ne zai ɗora maganganunsa akan faɗar Allah da manzansa zai kuma ɗora maganganunsa akan fahimtar magabata wanda wannan shi ne mizani shi ne ma'auni a kansa ake auna dukkan wani abin da za a bujiro da shi da sunan addini to yana so ya baka wannan shimfiɗar don ka zanto ala basira ka fahimci abubuwan da zai tattauna a nan akan abubuwan da suke da dangantaka da gaskiya ko kuma suke da dangantaka da ƙarya da yadda zai bambance zai wato a bambance tsakaninsu bambance zare da abawa bambance tsakuwa da tsaki shine al-furqan bayna al-haqq wal batlan to shi yasa wannan duka a matsayin shimfiɗa ce yake idan ya zanto ka tafi ala basira ka san da wani ma'auni za ka auna maganganunsa da maganganun waɗanda ya saba musu a fahimtar addini to shine ya fara cewa faslun wa mimma yanbaghi an yu'lama yana daga abin da ya dace a sani أن القرآن والحديث القرآن إلى حديث إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكفهنش تفسير سا معنى بيان سا ta bangaren annabi sallallahu alaihi wasallama lam yuhtaj fi zalika ila aqwali ahli al-lughati to ba za a buƙaci maganganun masana harshen larabci ba kuma daga baya fa innahu qad urifa tafsiruhu domin an riga an san tafsirin wannan magana ko wannan aya ko hadisi وما أريد بذلك من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وما أريد بذلك ده أبدا أكي نفي ده ونن آية ركو ده ونن حديثي أم فهن شيت من جهة النبي صلى الله عليه وسلم تبنغرا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيره دون هكا بذا أبقى أتشي وس دليلي ده مغنغن مسنا لغر لارم تشيبا كوكما وسنسو wannan mutum ma wata kaida ce yake so ya fara yi maka bayanin ta tun anan kafin a je a shiga fagen daga ka fahince ta kuma kalizumce ta cewa duk wata aya ko hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallama idan bayanin ayar ko hadisin ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye to an gaba magana kuma bayan bayanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko babu buƙatar sai an ji bayanin wani masanin harshen larabci wani masanin lugha wani masanin usul wani masanin fiqh waye duk wannan maganar ta kare in dai har annabi yayi bayanin abin da ake nufi da ayar ko hadisin sa yazo shi da kansa yayi bayanin abin da yake nufi da maganar sa to shikenan an rufe kofa kuma babu sauran buƙatar bayanin kowane ne shi القرآن كما يرد عبد الله بن عباس يينغنت daga gare shi yana fada cikin alqur'ani akwai wanda yake yazo ala salasati awjo wato fuska uku ta fuska uku fuska ta farko alwajhu alawwal ma ta'rifu alarab min kalamiha abinda larabawa sun riga sun san shi daga zarar alqur'ani yayi magana irin wannan laraba sun fahimci me ake nufi saboda harshen su ne da suke magana da shi saka wannan baya buƙatar sai an koma ga malamai ko sai an yi wani bincike sannan a gano ma'anar sa duk wanda yake jin harshen larabci da zarar ya ji zai fahimci abin da ake nufi sannan alwajhu thani fuska ta biyu shine ma la yu'dharu ahadun bi jahlihi wanda ba za a yi ma wani uzuri ya jahilce shi ba dole ne ya nemi ilimin sa ya san shi ko waye saboda ya danganci abin da yake wajibi ko farilla ta ainihi abin da ya danganci aqida sanin Allah da sanin sifofinsa da sanin manzo sallallahu alaihi wasallama da haƙoƙinsa da abin da ya shafi usulul iman duka wannan babu wanda ake wa uzuri ya jahilce shi kowa sai ya nemi ilimin sa don haka alqur'ani kuma ya zo da wannan bayani daki-daki ya zo da bayanin Allah da bautarsa da gujewa shirka da ɗaya tashi wajen bauta da ɗaya tashi a ayyukansa da sifofinsa da sunayensa to wannan ba wanda ake wa uzuri akan ya jahilce shi shine al-fardul aini sannan kuma alwajhu salis shine ma ya'lamuhu ulama wanda malamai ne suka san shi wanda su suke bincike ta hanyar ijtihadi su gano ma'anarsa sai na hudu shine abin nan fuska ta hudu wanda haka ya fada nace uku fuska abu hudu ya fada na hudu shine ma la ya'lamuhu illa Allah abinda ba wanda ya san shi sai Allah shine abinda ya shafi gaibu abin da ya shafi roshi alkiyama za ta tashi wannan babu wanda ya san ranar da alkiyama za ta tashi sai Allah shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi baya cewa ga ranar da alkiyama za ta tashi sai dai bayanin shi alamominta to dukkan abin da ya zo cikin alkur'ani baya wuce waɗannan kashe-kashe guda uku guda hudu abin da ya zo a cikin alkur'ani na dangane da bayanin abubuwa da sunaye da wasu al'amura da alqur'ani yazo da su akwai waɗanda suke kamar yanda ya faɗa har dukkan wani balarabe ya san su harshen larabci kawai idan kana jin shi kenan zaka gane saboda sunaye ne da kowane balarabe haka yake kiran abubuwa kamar ash-shamsu kamar al-qamaru kamar al-kawakib da yadda aka ambaci ash-shams baya buƙatar sai an yi wani dogon bayani dan ayi wa mai jin larabci menene ake nufi da shamsu kamar ka ce da bahaushe rana ko ka ce masa wata ko ka ce masa tauraro ko ka ce masa ƙasa ko ka ce masa ƙasa sama dukkan waɗannan abubuwa ne da duk mai jin harshen baya buƙatar sai an masa ta'arifin kowane abu daga cikin waɗannan abubuwa don haka duk wani abu da alƙur'ani ya zo da shi dangane da wannan duk mai jin harshen larabci zai fahimce shi Qur'ani ya ce ash-shams ya ce al-qamar ya ce al-kawakib ya ce an-nujum ya ce at-turab ya ce al-ard ya ce al-bahr to waɗannan duka ba sa buƙatar wani ta'arifi a ce sai wani ya zo ya maka ta'arifin su ya ce ai in aka ce sama ana nufin wani jurmi da yake kaza ya ƙara ma shigar da kai lungu maimakon ka gane ma sai ƙara rikicewa to waɗannan shi ne wanda Ibn Abbas yake cewa ya'lamuhu al-arabu ko ta'lamuhu al-arabu min kalamiha larabawa sun san wannan daga maganganunsu haka akwai asalib wanda duk balarabe ya san wannan uslubin dhuq innaka anta al-azizul karim kai daga jin wannan ka san uslubi ne na tsokana mutumin da aka jefa shi cikin wutar jahannama a ce ɗanɗani azaba lalle kai mutum ne babban mutum ne kuma mai karamci kai ka san wannan tsokana ce baya buƙatar sai an maka sharhin cewa tsokana ce قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ينزو شعيب صلى الله عليه وسلم يجي تكي باك أمرنن كهنا مبوتا وأبين إيا مسكي بوتا وكومي أبين دمك قدام ردوك يرمو للي كي متني محنكلي ميوايو kai daga ji wannan kasan ba yabansa suke yi ba istihza'i ne kamar yaro ne zo yana so yawo babarsa wayo ya karɓi wani abu a gunta ya kalallame ta da zance sai ya gama ta ce sannan mai wayo to ka gaba magana ce tana yabansa ba a'a tana so ta ce na gane ka ba wayo ka fi ni ba ce sannan mai wayo to duk irin wannan uslubi dukkan wani wanda yake jin harshen baya buƙatar sai an masa bayaninsa ta'rifu al-arabu min kalamiha to sannan akwai waɗanda suke abubuwa ne da shari'a ta zo ta yi bayaninsu ta faɗi ma'anoninsu su ne al-asma'u shar'iyya kamar sallah azumi zakka hajji da sauran irin waɗannan shari'a ta zo ta yi bayanin menene sallah ta yi bayanin mecece zakka shari'a ta yi bayanin menene azumi menene hajji waɗannan ba a buƙatar wani ya zo ya yi wani bayaninsa bayan wanda shari'a ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama da karantar wasa da ayyukansa duk ya yi bayanin waɗannan abubuwa dalla dalla saboda haka da Allah ya ce aqimus salata wa atu zakat ku tsayar da sallah ku bada zakka ko wa atimul hajj wal umrata lillah ko lillahi ala an-nasi hajjul baiti waɗannan kalmomi da ubangiji subhanahu wataala ya kira wasu ibadu da su asalinsu balaraba sun san kalmar sallah sun san kalmar kalmatus salah sun santa amma ba da ma'anar da shari'a ta zo ta yi musu bayani ba sun san ma'anar hajj amma ba da yadda shari'a ta yi musu bayani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya nuna yadda ake sallaci sallo kamar ra'aytumuni usalli haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin me ake nufi da sallah a shar'ance haka nan ya zo ya yi hajji yace khudhu anni manasikakum qul ta'khudhu anni manasikakum ku kwaikwayi ayyukan hajjin ku daga wajena haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga ya karbi zakka aka ga kuma wadanda ya raba wa zakkar aka ga dau'in dabbobin da aka karbi zakka a cikin su da iya adadin kudin da aka karbi zakka a cikin sa da kayan amfanin da aka karbi zakka a cikin sa da abin da aka karba annabi duk yayi wannan aka gani to duk bayan wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace aka gani to baya buƙatar kuma wani ya zo ya ce zai yi wani bayanin sa bayan na annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zo ya ce sai zai kawo ta'rifus salati lugatan da ishtiqaq ina aka tsago kalmar sallah da waye da waye wannan duka sai dai kawai ya dan ƙara bayani amma ba wai dan ana buƙatar a ji maganar sa ba kafin a fahimci abinda kalmar take nufi shine abinda Ibn Taymiyya anan yake faɗa bayan bayanin da shari'a ta yi baya buƙatar wani ya zo da nashi bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin alƙur'ani daki daki kamar yadda Allah ya ɗora masa alhakin ya yi bayanin to anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi mun saukar maka da alƙur'ani Allah ya ce domin ka yi wa mutane bayanin abinda aka saukar musu ashe kaga anan Allah subhanahu wataala ya ɗora masa nauyin ya yi bayanin abinda Allah ya saukar masa na alƙur'ani don haka mu a wajenmu mun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauke wannan nauyin ya yi bayanin alƙur'ani ta fuskoki daban-daban amma dai kai tsaye ya bayyana cewa maganar sa kaza tana nufin fassarar aya kaza kamar misali lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamu alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun lokacin da ubangiji subhanahu wataala yace waɗanda suka yi imani sannan kuma su gaure imanin sa da zalunci ba waɗannan su ne suke da amnu suke da aminci kuma su ne shiryayyu sahabbai suka ji cewa aya ta yi musu nauyi domin zalunci iri-iri ne kashi-kashi ne yana da yawa ko baka zalunci kowa ba kana iya ka zalunci kanka to kuma an ce ba wanda zai samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a lahira ba wanda zai zama shiryayye sai wanda bai yi zalunci ba ashe kaga babu wanda zai samu kubuta kenan to saka ayyata musu nauyi da suka ji ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ba wannan zalincin da kuke zato ba ne ba ku ji maganar bawan Allah na ƙwarai ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim maganar Luqman da yake cewa ɗansa ya kai ɗanɗana kada ka yi shirka da Allah lallai shirka zalunci ne babba ya bayyana musu cewa az-zulmu a cikin wannan ayar walam yalbisu imanahum bi zulmin abinda ake nufi da zalunci shi ne shirka to kaga anan kai tsaye bayani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu na wannan ayar wanda ba dan bayaninsa ba to za a iya samun rudani wajen fahimtarta za a iya samun rikirkicewa wajen fahimtarta kuma kamar yadda ya faru ga wasu daga cikin sahabbai yayin da suka ji ayar kamar hadisin da yake cikin Sahih Bukhari lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl kuci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad har sai farin zare ya bayyana gare ku min al-khayt al-aswad daga bakin zare min al-fajr na al-fajr Adi Ibn Hatim yake cewa dan haka sai yaje ya samu wasu igiyoyi guda biyu ya daura a kafarsa ɗaya fara ɗaya baka sau haka sai ya tacciye ciyansa a lokacin sahur yana duba kafarsa ya ga shin zai iya bambance tsakanin farar igiya da bakar igiya koko a har yanzu gari bai yi sha yadda zai iya ganewa ba saboda haka yayi tacci sai da gari yayi tar yaga yana iya gane bakar igiya daga farar igiya to shine da yaje yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa lalle inna wisadaka al'arid wannan fulo naka da ka aje igiyoyin nan yana da fadi kenan ci ai ba inna ma huwa sawadul layl wa bayadun nahar ai duhun dare ake nufi da kuma hasken yini ma'ana hudu wa alfijr ake nufi to kaga wannan bayani ne na annabi sallallahu alaihi wasallama ga ma'anar wannan ayar ba ta buƙatar bayanin wani kuma bayan na manzo sallallahu alaihi wa sallama to wannan irin bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake kai tsaye ne game da wasu daga cikin ayoyi kamar fadar Allah hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli da sallan nan ta tsaka-tsaki wannan as-salatul wusta bayaninta ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisin Ali yana cikin sahih al-Bukhari a lokacin da kafirai suka shagalar da annabi sallallahu alaihi wa sallam har rana ta fadi bai yi sallar la'asar ba yace shagaluna عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس ملأ الله بيوتهم وقبورهم أو أجوافهم نارا النبي يتسين شغل تدم دقى الصلاة الوسطى صلى تتكاتكي حرنا تافادي كاقا أنا يا فسر ما كميني الصلاة الوسطى صلى الله عليه وسلم kaga wannan tafsiri ne kai tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ayar haka nan fadar Allah subhanahu wataala da yake cewa lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah inda Allah ya yi maganar waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika al fawzul azim Allah subhanahu wataala ce lahumul bushra waliyan Allah suna da albishir a wannan rayuwar ta duniya da kuma ranar lahira wani mutum ya tambayi kamar da yazo cikin Jami'ut Tirmidhi a kitabut tafsir hadisin Abu Darda wani mutum yazo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama game da tafsirin wannan ayar mai Allah yake nufi da bushara ko albishir a rayuwarsu ta duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutumin da ya taɓa min tambaya irin wannan sai kai annabi ya ce innaha ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslimu aw tura lah kyakkyawan mafarki ne da musulmi zai yi a nan duniya ko a yi masa shine albishir din kaga wannan fassara ce daga annabi kai tsaye da yayi ma wannan aya lahumul bushra cewa ar-ru'ya as-salihah lahumul bushra fil hayatid dunya cewa ar-ru'ya as-salihah yaraha al-muslimu aw tura lahu da musulmi zai gani wato yayi mafarki ko ayi masa mafarkin sa haka nan kamar yadda yake cikin sahihaini hadisin Abu Huraira رضي الله تعالى عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم يكرن تفدر الله سبحانه وتعالى قبنوا إسرائيل أدخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم توشين النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشواسي سكرقش جن وتشغاسنا جن وونس أكسع ممكن سشغا دوكي sai suka zauna suna jaddu wansu a ƙasa suna cewa habbatun fi sha'ara kaga wannan ya fassara maka fadar Allah subhanahu wata'ala fabaddal alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahu wadanda suka yi zalunci sai suka canza maganar da ba ita aka gaya musu ba hitta Allah ya ce sai suka ce habbatun fi sha'ara ko fi sha'ira to kaga wannan fassara ce kai tsaye ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayiwa wannan ayar hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fassara alqur'ani da ayyukansa kamar yadda muka faɗa ya fassara fadar Allah aqimus salah da aikin sa da sallah sahabbansa suka gani yace su yi koyi da sallar sa wannan ya fassara maka dukkan wata aya da tayi umarni da ayi sallah ko tayi umarni da ayi sujjada ko wani abu irin wannan da ya danganci sallah aikin annabi sallallahu alaihi wasallama ko ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi a sallah fassara ce bayani ne da yake yi na umarni da Allah ya yi sallah haka nan hajjin da yayi duk abin da ya gudanar a cikin hajjin fassara ce ta fadar Allah wa atimul hajja haka nan a umararsa fassara ce ta fadar Allah wal umrata kaga wannan ita ma fassara ce amma nau'i ne na daban bai aya ya jawo ba amma kuma ayyukansa suka suna fassara alqur'ani kamar hadithin Aisha wanda yana cikin sahihai lokacin da Allah subhanahu wataala ya saukar masa da inna atainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar la idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba lokacin da Allah ya saukar da wannan umarni da Allah ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi tasbihi tare da godewa ubangijinsa Aisha tace sai na ji shi a cikin sallar sa in yayi sujjada yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa ya ubangijinmu tare da gode maka ya Allah ka gafarta mu Aisha tace ya ta'awwalul qur'an yana fassara alqur'ani kaga wannan fassara ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama a aikace da yayi duk da lokacin da yake yin ta ba idan ja aiki karantawa ba amma Aisha ta fahimci wannan saboda annabi saboda Allah ya ce da shi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kai tasbihi tare da godewa ubangijinka kuma ka nemi gafararsa don haka a bayanin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi na alqur'ani yana iya kasancewa da aikin sa ne don haka dukkan wani aiki na annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi to fassara ce ta alqur'ani shi yasa lokacin da aka tambaye Aisha radiyallahu ta'ala anha an khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam game da dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam tace kana khuluquhu alqur'an alqur'ani sune dabi'unsa ma'ana duka halayensa da dabi'unsa fassara ce ta alqur'ani abinda alqur'ani yayi umarni da shi yake dabbakawa a aikace ko yayi hani yake guje musu haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fassara alqur'ani ta hanyar yayi magana kuma ya rufe ta da wata aya ta alqur'ani kamar abin da ya tabbata a cikin sahihaini hadithin Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yumli lidh-dhalim hatta idha akhadhahu lam yuflithu thumma qara'a wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Abu Musa al-Ash'ari yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yumli lidh-dhalim lalle Allah yana jinkirtawa az-zalimi yana yi wa az-zalimi shibta ya jinkirta masa hatta idza akhadahu hasiran da ya danke shi lam yuflitu ba zai iya kubuce masa ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fadar Allah wa kazalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima haka nan damkar ubangijinka take yayin da ya damki wata alqarya alhalin tana azzalima inna akhadahu alimun shadid lalle damkar sa mai radadi ce kuma mai tsanani to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce aya kaza ga abin da take nufi ba amma da yayi bayanin sa ya kuma kafa hujja da ayar sai muka fahimci cewa daga cikin ma'anar ayar kenan Allah ya daga wa azzalimi kafa ya bar shi yayi ta zalincin sai ta kara kaina yayi ta kai komo har aga kamar ba abin da zai same shi ranar da ya damke shi to a ranar kuma babu wanda ya isa ya kwace shi ba zai iya kwatar kansa ba kuma babu mai kwatar sa ba kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana min almuntasirin ba wanda ya isa ya kwace shi shi kuma ba zai kwaci kansa ba to duk wannan nau'i ne na bayanin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wa alqur'ani haka nan sahabban sa su ma sukan fahimci wani abu daga maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda zai iya zama tafsiri ne na alqur'ani kamar hadisin abu huraira wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ma min mauludin min bani adam yuladu illa wa qad massahu ash-shaytanu hina yuladu fayastahillu sarikhan illa maryama wa ibnaha Abu Huraira yace babu wani wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani daga cikin ɗan adam da za a haifa face shedan ya shafe shi sai ya fashe da kuka lokacin da shedan ya shafe shi annabi yace illa maryama wa ibnaha in banda maryam da danta to shine sai abu huraira yace to ku karanta fadar Allah subhanahu wataala inni u'izuha bika wa zurriyataha min ash-shaytanir rajim lokacin da mahaifiyar annabi maryam alayhi assalam ta haife nana maryam take cewa ya ubangiji ina neman ka tsare ta da danta wa da zurriyarta daga shedan kaga abu huraira ya fahimci ma'anar wannan ayar daga wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam abinda Allah subhanahu wataala ya ba mu labari na fadar mahaifiyar maryam alaihi salam lokacin da take mata addu'a tana cewa ya ina nema mata tsari ita da zurriyarta daga shedan Allah subhanahu wataala ya anshi addu'arta ya zanto shedan bai kusance ta ba lokacin da aka haife ta bai kusanci danta ba annabi Isa alaihi salam lokacin da aka haife shi haka nan tabi'ai su ma sukan fahimci wani abu na fassarar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam fassarar aya daga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam su hada ayar da hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo cikin tafsirin Tabari daga at-tabi'i Qatada ibn Da'amah as-Sadusi game da fadar Allah subhanahu wataala wa rafa'nahu makanan 'aliyya da Allah yake cewa muka daukaka annabi Idris wani matsayi madaukaki da kata da ya fada wannan aya sai ya ce haddathana Anas qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'aytu Idris fi as-sama'i ar-rabi'a a cikin hadisin mi'raji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace naga Idris a sama ta hudu saboda Qatada ya fahimci tafsirin wannan ayar daga wannan hadisin na Anas da yake hadisi wato da cewa hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin mi'rajin da Allah yayi da shi zuwa sidratul muntaha a cikin bayanin sa da yake yi na annaba wanda ya gani a kowace sama daga cikin sammai bakwai yace da nazo sama ta hudu sai naga Idris to anan katada yake ishara zuwa cewa wannan makanan aliyan shine wannan daukakawar da Allah ya masa zuwa sama ta hudu to saboda haka wannan duka shine at-tafsirun nabawi tafsirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa alqur'ani da bayanin da yake masa zamu ga malamai sun himmatu da wannan imam al-bukhari a cikin littafin sa yana da kitab at-tafsir cikin littafin sa as-sahih ya ware wani bangare gaba ɗaya sunan shi kitab at-tafsir inda ya cika shi da bayanin ayoyin Allah da tafsirin da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sama'un wanda ya kai tsaye ko ko wanda aka ga yayi wani abu ya dangana shi da aya ko kuma wani abu da sahabi ya fahimta daga aya alqur'ani da tafsirin da annabi da wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan zamu ga imam at-tirmidhi shi ma a cikin littafin sa al-jami shi ma yana da kitabu tafsir haka nan zamu ga ibnu an-nasa'i a cikin as-sunan al-kubra shi ma yana da kitabu tafsir duk da cewa malaman hadisi sun fadada dangane da tafsiri kitabu tafsir wato tafsirin nabawi sukan ambaci ma abinda ba lalle yana da alaka da tafsirin ayar kai tsaye ba kamar ce a sallah kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sura kaza a cikin tafsirin surar sai su kawo hadisin annabi ya karanta kaza a cikin sallah kaza duk da cewa anan ba tafsirin ayar ne ba amma dai wani abu ne da yake da alaka da ita wannan ayar na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci wani lafazi ne zai zo a cikin hadisi wanda akwai irinsa a cikin ayar alqur'ani ko sai su kawo wannan hadisin saboda wannan lafazin da ya zo a cikin alqur'ani mai kama da wannan hadisin saboda haka malaman hadisi suna fadada batun tafsirin nabawi suka shigo da irin wannan za mu ga malaman tafsiri a baya sun himmatu da wannan kwarai da gaske imam ibn jarir at-tabari a tafsirinsa har zuwa kan ibn kathir wanda shi ma ya yi wannan sosai a cikin tafsirinsa to wannan ita ce maganar da Ibn Taymiyyah yake cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayanin aya ko ya bayanin wani hadisin sa to kuma babu sauran bukatar wani da yake da wani fanni na ilimi a ce sai da bayanin sa ne za a fahimci kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani ba laifi yayi nashi bayanin amma dai kada a ce sai da nashi bayanin ne za a gane na annabi sallallahu alaihi wasallam babu bukatar wannan in ka fahimci mai cece sallah daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aytumuni usalli shikenan ba ka da buƙatar wani bayanin masanin duga game da kalmar sallah idan aka samo ta yaya aka tsago ta daga wacce kalma aka tsago ta ya take ake sarrafa ta duk wannan ba ya da alaka da fahimtar ka da wannan haka nan hajji haka nan sallah haka nan zakka haka nan sauran ibadu duka kamar lafzul khamri lafazin al-khamr idan ka fahimci fassarar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa menene al-khamr mecece giya da yace kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram dukkan wani abu mai bigarwa mai sa maye giya ce duk wata giya haramun ce to baka da buƙatar kuma wani ya yi maka ta'arifin giya a gurin larabawa ya ce giya ma ka annabizu alladhi yattakhadhu min al-inabi misali ya ce ai abin da suke tsumawa tsumin da suke yi na inabi shine giya annabi ya ce duk wani abin da ya sa maye ko da inabi ne ko da dabino ne ko ma da menene za a tsuma ya a sha ya abugu shikenan giya ce saboda haka bayan tafsirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa al-khamr to shikenan babu kuma buƙatar wani da zai zo yayi ta'arifin khamr bayan wannan da annabi yayi kullu muskirin khamrun duk abin da yake bugarwa annabi ce giya ce shikenan magana ta kare Ibn Taymiya yayi bayanai irin wannan daga rada al-asma al-hudud al-shar'iyya ko kuma al-lughawiyya a cikin littafin sa ar-radd 'ala al-mantiqiyyin na koma littafin sa ar-radd 'ala al-mantiqiyyin tun daga shafi na 48 har zuwa shafi na 52 yayi bayanin wannan da maganganu da yawa haka nan a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 7 a shafin sa na 286 wato tun daga shafi na 286 yayi maganganu anan daga cikin maganganun sa yake cewa fasmus salati waz zakati was siyami wal hajji wa nahwu zalika qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma yuradu biha fi kalami llahi wa rasulihi yace sunan sallah zakka azmi hajji da ire-iren waɗannan ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abinda ake nufi da su a maganar Allah ko a maganar manzansa wa kadhalika lafdhul khamri wa ghayriha haka nan lafazin giya da makamancinta wa min hunaka yu'rafu ma'naha daga maganar annabi za a san menene ma'anarta فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه تقودا ونزيزو يتقو قلن يفسر جيا كو يفسر سلا كو أزمي كو زكا دوانا أبن دبا أشيني النبي يفسر رسول الشيبة تبدا كربابا وأما الكلام في استشقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان قوامو تنجزو هنا مكانا أكن ta ina aka tsago kalmar ya aka kalmar take nuna sallah kamar sallah ce asalin sallah addu'a ko zakka ce asalin ta habaka abu ko tsarkake abu yace wannan yana daga cikin jinsin ilmul bayan yace wa ta'lilul ahkami huwa ziyadatun fil ilmi wa bayan hikmati alfazil qur'an ce ka fadi illulin abu wato ilal hikimomin da suke karkashin abu kace misali zakka in kirawo ta zakka saboda tana habaka dukiya saboda zakat tana nufin habakawa ko kuma an kirawo ta saboda tana tsarkake zuci wato zuciya tana tsarkake dukiya to wannan karin ilimi ne kawai amma ba shi yake bayyana mecece zakka ba ba shi yake bayyana menene sallah ba kace sallah addu'a saboda sallah ta kunshi addu'o'i to wannan karin bayani ne kawai kake amma ba da wannan bayanin naka ne za a fahimci sallah ba an gane ku yace lakin ma'rifatul murad la yatawaqqafu ala hadha ba sai kai wannan bayanin za a fahimci me ake nufi da sallah da azumi da zakka ba to haka nan ismul iman kalmar al iman ko al islam ko an nifaq ko al kufr duka waɗannan kalmomi alqur'ani da sunna sun yi bayanin sa daki-daki بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك بيانا سباسا بقاتر سيأنكف دليلي دا إندا لا ربا واسكا يأنفاني دا كلمر دا إندا تزو أتكين واكا واكا لا ربا وانا نبا دولة بني باسيلة وانني زعف انش منين إيماني كو منين الكفر كو منين الإسلام كو منين الكفر كو منين النفاق bayan bayanin da Allah da manzansa suka yi akan waɗannan lafuzza waɗannan dukkan su ake cewa al-alfazu shar'iyya lafuzza ne da shari'a ta zo ta yi bayanin su ba sa buƙatar wani ya zo ya ƙara bayani sama da wanda su suka yi duk bayanin da zai yi sai dai kawai ya ƙara wata kuskurimarsa ya ƙara fito da wani abu wanda ba za ka kira shi jahilci ba ilimi ne amma ba a kansa ne fahimtar abin ta taƙaita ba wannan shine abin da Ibn Taymiya anan yake so ya maka shimfida a kansa ba mu kammala maganar sa ba gashi kuma lokaci yayi inda yace wa nau'un yu'rafu hadduhu bil 'urfi insha Allah in karatu na gaba zamu tashi daga wali hadha qala al fuqaha wa al asma'u thalathatu anwa zamu sake maimaita wannan gabar abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya zaimana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh